بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 7 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Disamba na shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine kasid na 12 cikin jerengiyar kasusuwa daga karatun littafin Kitabu Sunna, wallafar al-Imam Abu Bakr ابن ابي عاصم وتو احمد ابن عمرو ابن ابي عاصم رحمه الله عليه. الامام ابن ابي عاصم يا رسول الشكرا تدري دوني ده 87 باي هجره منزل الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا لتافي ناشنا السنه انا لسه فاشي ديا daga cikin muhimman littafai wadanda suka bada muhimmanci wajen ruwaito aqida ta magabata, wato aqidatus salafi as-salih. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana yake karanto mana, yake kawo mana hadisai wanda suke da alaka da awwalu ma khalaqallahu al-qalam, farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta shine al-qalam, har zuwa kan hadisin da ya ruwaito zuwa ga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, wanda mun ji wasu daga cikin riwayoyin hadisin. Za mu tashi a lambar riwaya ta 114 a inda Malam Ibn Abi Asim yake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali qala haddathana Ahmad ibn Salih haddathana ibn Wahab an Yunus an az-Zuhri an Abi Salama an Abi Hurairah qala qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wannan isnadi ta hanyar malamansa Al-Hasan ibn Ali daga Ahmad ibn Salih, yani Al-Misri kenan, Abu Ja'far Al-Misri, babban malamin nan su Bukhari da su Abu Dawud. Shi kuma yace daga malamansa Abdullah ibn Wahab, shi ma Al-Misri. Daga Yunus daga Ibn Shihab Az-Zuhri, shi kuma daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf. Malam Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf, shi kuma yake cewa an abi hurairata daga sahabi abu hurairata radiyallahu anhu qal yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni, ya aba huraira, kai abu huraira, jaffal qalamu bima anta la, na gaya maka fa alqalami ya riga ya bushe game da abinda zaka game da shi. Wannan hadisi mun ji riwayoyin shi a baya, kuma wannan ma riwaya ce tabbatacciya. Hasali ma al-Imam al-Bukhari ya kawo ta mu'allakan a inda yake cewa qala asbahu akhbarani ibn Wahab bihi, sannan al-Imam al-Baihaqi ya wassalata ta hanyar Harmala zuwa ga Ibn Wahab. Nasa'i ma ya rawaito ta a cikin ainihin wato as-sunan dinsa. Har ila yau akwai riwaya wadda take shahida ga wannan daga Jabir ibn Abdullah, wanda yake cikin Kitabul Qadri na Sahih Muslim. Asalin kissar hadisin Abu Huraira ne radiyallahu anhu ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya manzo Allah ka bani fatawa in je in yi fidiya, wato a mai dandaka irin yadda ake yi ma bunsuru ko tauri. Ya ce saboda gani matashi mai ƙananan shekaru, ina da sha'awar mata, ina so ne aure, gani talaka bani da ko sisi, ban da kuɗin da zan yi aure, da haka nake ganin ka bani dama kawai in je na yi wannan ainihin wato fidiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai, yake ce mishi kuma ya sake juyowa, ya sake juya ta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda fuskarsa, ya sake fadan wannan magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi kuma ba, har akai haka har karo uku. Karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan magana cewa kai Abu Huraira, ka sani da cewa duk abin da Allah ya riga ya rubuta zai same ka sai ya same ka. Annabi ya kara mishi da cewa faqtasa ala zalika awzar, ka je kai fidiya ko ka bari duk ɗaya, in Allah ya zaka samu tuta na kai aure zaka samu, Allah ya zaka haihu zaka haihu, in Allah bai yi ba ko ka ko mun san ka da aure da haihuwa ba zaka samu haihuwa da aure ba. wannan shine ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai game da imani da kaddara kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi a cikin suratul hadid ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yasir babu abin da zai same ku a wannan duniya na wata jarabawa a rayuwar ku a bayan kasa Allah ya ce illa fi kitabin faci tana nan a rubuce wannan bayani an riga an rubuta shi a cikin littafin kaddara shine abin da alƙalamin ya rubuta Allah ya ce min qabli an nabra'a tun kafin a halicci abu tun da can an riga an rubuta dubban shekaru kafin halittar duniya Allah ya ce inna zalika 'ala allahi yasir kuma wannan al'amari ne mai sauki a wurin Allah da kaddarawan da rubutawan da ilimin da zartawan duka abu ne mai sauki a wurin Allah Allah ne yake da iko akan haka to haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shedawa ainihin wato sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu dan haka wannan hadisi yana nuni zuwa ga wato gudanuwar kaddara da wucewarta akan al'amura da kuma kamar yadda muka ambata a darasi da ya gabata girman al'amarin kaddara kamar yadda Ibn Kathir yake fara a cikin tafsirin sa da yazo yake cewa wa sha'anul qadri amrun azim al'amarin kaddara fa mai girma ne kwarai shi da kansa a wajen yake cewa wurin da yake magana a cikin tafsirin sa ba zai iya bayani dalla dalla akan ta domin kaddara wani sirri ne na Allah subhanahu wataala shine zartawar da Allah yayiwa tsarin da duniya take gudana akai faduwa da tashi da yau da gobe da fitowar rana da faduwarta da jin daɗi da bakin ciki da damuwa da fitintunu da alheri da musibu da bautar Allah da sabon Allah da duk wani abu da kaga yana gudana a duniyar nan Allah yana sane da shi Allah ya sa an rubuta Allah ya ba da irada zartawar faruwar abin Allah ne kuma ya halicci wato abin sanan ya faru wajibi ne akan musulmi ya imani da wannan yana daga cikin babuka masu muhimmanci na imani da ake neman musulmi ya imani da shi qala hadathana duhaib qala hadathana al-walid ibn muslim an usman ibn abi atika qala hadathani sulaiman ibn habib ibn al-muharibi an al-walid ibn ubada anna abahu ubadata ibn samiti لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن وقال يا أبت أوصني قال أجلسوني يا بني فأجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتق الله حتى تؤمن بالله تعالى ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا من مات على غير هذا ادخله الله تعالى النار يساكي كاو منا اينيهو واتو اسنادي تا هانيان دحيم واتو مالن عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي كن وندا منجي ابايا وسو بياني تكاتي تو غما دشي يا رسول الله شكرا تا 245 باب مالمي ني cikin malaman hadisi Allah ubangiji ya gafarta masa shi kuma daga al-Walid ibn Muslim shi ma mutumin Dimashq ne Aisha jin riwayar sa a wannan littafi shi kuma yace daga Usman ibn Abi al-Atiqa wani malami ne mutumin kasar Dimashq daga cikin wanda ake ce musu al-Qussas wato masu wa'azin tirmi ko masu wa'azi irin na kofar masallaci din yana da hadisi a cikin sunan ta Imam Abu Dawud da Ibn Majah ya rasu a shekara ta 155 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga Sulaiman ibn Habib al-Muharib Sulaiman ad-Darani kenan shi ma alƙali ne a ƙasar Dimashq ya rasu a shekara ta 126 Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Ibn Majah sun fitar da hadisan sa yace daga al-Walid ibn Ubada ibn Samit Walid dan gidan sahabi Ubada ibn Samit radiyallahu anhu yace lamma hudira yayin da babana mutuwarsa ta halarto sa'alahu ibnuhu abdurrahman yayin da mutuwar ubarisa dan sabi sahabi ta halarto dan shi abdurrahman sai ya tambaye shi yace ya abata يا بابانا أوصل كيمن وسيا من كيمن وسيا قال أجلسوني سيتي كتادني زوني ينا دك كونتي تي كتاشين زونا فأجلسو سيأك كاماشي مرا لا فياني سيأك زونا دش قال سيتي يا بني يا كيدانا اتق الله كجسوران الله ولن تتق الله تعالى حتى تؤمن بالله تعالى فذاك زمن مي جن سوران الله با har sai kai imani da Allah shine mahaliccinka shine ubangijinka da zaka bautawa shine wanda yake baka arziki da numfashi da kuma walan tu'mina billahi hatta tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi baka taba zama mu'mini sai kuma kai imani da qaddara al khairin ta da sharrin ta wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'a kuma sai ka san cewa duk abin da kaga ya same ka dama can Allah bai tsara wannan abin zai kubuce daga samun ka ba. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana fadin cewa al-qadru ala hadha wannan ita ce ma'anar kaddara wato imani da ita alkhairin ta da sharrin ta imani da cewa babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka ba abin da zai kubuce maka sai abin da Allah ya rubuta zai kubuce maka man mata ala ghairi hadha adkhalahu Allahu an-nara duk wanda ya mutu da aqida sabanin haka to Allah zai saka shi a wuta wannan isnadi ne sahihi hadisi ne isnadin shi kyakkyawa ne hadisi ne sahihi Usman ibn Abil Atika kamar yadda Ibn Hajar yake fada cewa saduqun mutum ne mai gaskiya da'afuhu fi riwayatihi an Ali ibn Zaid al-Alhani malamai suna raunata riwayarsa idan ya ruwaito daga Ali ibn Zaid al-Alhani kaga anan ba daga gare shi bane anan daga Suleiman ibn Habib ne al-Muharib da aka wannan isnadi ne kyakkyawa al-Imam Muhammad ibn Hanbal ya rawaito wannan riwaya a cikin musnadin sa haka nan Abu Bakar al-Ajuri a cikin ash-Shari'a shi ma ya rawaito wannan riwaya ta hanya ainihin Ayyub ibn Ziyad zuwa ga Ubadatu ibn al-Walid zuwa ga babansa cewa ya shiga gun baban nasa ya same shi yana rashin lafiya na ainihin Rasulullah wannan hadisan da malai ya kawo kenan a wannan babi na batu akan ainihin wato menene abin da Allah ya fara halitta wanda mun ji ya kawo hadisi da suke tabbatar da cewa Allah ya fara halittan alqalami to a darasin da ya gabata nayi wani ishara da nake so na dan ƙara mana wato batu akan ta daga littafin ainihin wato Ibn Kathir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi shine al-bidayah wa an-nihaya Ibn Kathir ya da littafi muhimmi game da tarihin duniya a bisa tsarin musulunci wanda ya faro shi daga tarihin farkon halittu ya kuma gangaro zuwa zamanin annabawa mabambanta har zuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zamanin sauran daulolin musulunci har zamanin da shi yake raye shi Ibn Kathir din sannan kuma ya cike shi da ashrafus sa'a littafi ne ana buga shi a cikin mujallidi 12 muhimmin littafi ne a tarihin duniya a bisa tafarki na tarihi na musulunci to a farko a mujalladin shi na farko ayin da ya fara magana akan badul khalq yayi magana akan farkon halittar da Allah ya fara halitta haka nan in ka koma ibnu hajar ayin da ya sharhin wannan hadisi a cikin fathul bari a cikin mujalladin shi na 6 shi ma ya tattauna kwatankwacin wannan masala amma dai naga dacewar mu karanta daga ibnu kathir tare da cewa dukkanin su sun tike akan abinda za a ambata ne a na cewa alƙalami da ya shahara cewa shine farkon halitta ba shine farkon halitta alal itlaq ba shine farkon halitta alal itlaq ba a farkon halitta ne bin nisbati ilal makhluqati fi dunya yana matsayin farkon halitta ne in an danganta shi da ainihin wato farkon halitta da suka shafi al'amarin tsarin da Allah ya yi wa duniya amma farkon halittun Allah gabaki daya jama'a to akwai abubuwan da aka fara halitta kafin a halicci wannan alkalami shine kan masala gashi ne Ibn Kathir yake cewa a farkon littafin a cikin mujalladin shi na farko yake cewa fasdun qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil cikin suratul zumar yace fasali da ke magana akan fadin Allah subhanahu wata'ala Allah shine mahaliccin komai kuma Allah shine mai mulkin komai fa kullu ma siwahu ta'ala fa huwa makhluqun lahu duk abinda ya wannan ci Allah
malam yace wannan halitta Allah ce marbubun abun reno ne a wurin Allah mudabbarun Allah ne yake juya wannan abu mukawwanun Allah ne ya samar da shi ba'ada allam yakun bayan da babu shi muhdathun ba'ada adamihi da can babu shi aka samar da shi kuma inda Allah yake fara cewa ainihin wato a cikin sutul insani kin da Allah yake isharar zuwa ga cewa hal ata alal insani hinun min ad-dar lam yakun shay'an madhkura duk abinda ka gani da can babu shi Allah ne halitta shi daga baya fal arshi alladhi huwa saqaful makhluqati ila ma tahta sara yace tun daga kan al arshi wanda shine rufin saman dukkanin halittu daga nan ka gangaro har zuwa abinda ke karkashin kasa wama baina zalika da abinda ke tsakankanin wannan duniya tun daga can saman bakwai har zuwa karkashin kasa din yace min jamidin da abinda yake daskararre kamar duwatsu kamar ainihin wato shuri da makamantansu wana tsikin da ababen da ke magana mutane da tsuntsaye da dabbobi da kifaye aljami'u khalqu male yace dukkanin su halittun Allah ne wa mulkuhu mulkin Allah ne wa abidu bayin Allah ne wa tahta qahrihi wa qudrati kuma suna kasan jujjuyawa Allah da kaddararsa wa tahta tasrifihi wa mashi'ati suna karkashin gudanarwa Allah da ganin damarsa خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير يجي الله نيا لتسمي دكسا دابون دكي تكن كانون سكون كوانا كيشدا سان نن يدي دي تأكن الأرش الله ياسا أبون دكي شغات كن كسا da abin da ke fitowa daga cikinta da abin da ke zuba daga sama na ruwa da abin da ke komawa zuwa ga sama na ibadoji da ainihin wato addu'o'in mutane kuma Allah yana tare da ku a duk inda kuke Allah kuma yana ganin duk abin da kuke aikatawa Allah yana da basira kan da abin da kuke aikatawa farkon suratul hadid kenan ko waqad ajma'al ulama'u qa'ibatan la yashukku fi dhalika muslimun malam yace malaman duk duniyar musulunci gaba daya sun hadu ba tare da shakka da wani yake yi ba annallaha khalaqa as-samawati wal ardh cewa Allah shi halicci samai da kasai kuma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sitati ayyamin a kwanaki shida kama dalla alaihi qur'anul karim kamar da qur'ani ya nuna sai ya ce wa fakhtalafu fi hadhihi al-ayyam ayya ka ayyamina hadhihi aw kullu yawmin ka alf sanatin mimma ta'uddu sannan suke sabani game da shin wadannan kwanakin irin kwanakin mu ne masu awa 24 koko irin kwanakin lahira ne da Allah ya ce kwana daya kamar shekara 1000 a kirgan ku ala qaulaini suka yi maganganu iri biyu sun ce wannan sun ce wancan kama bayyana zalika fi tafsir yace suka koma tafsiri na ka duba inda na bayyana wasana'taridu al-iradi fi mawdi'i yace anan ma a can gaba zamu ji me wannan magana waqtalafu hal kana qabla khalqi samawati wal ardi shay'un makhluqun qablahuma suka sake yin sabani shin kafin halittar samai da kasa shin akwai wani abu da aka halitta kafin su fa zahaba qawa'ifu min al-mutakallimina ila annahu lam yakun qablahuma shay'un wa annahuma khuliqata min al-adam al-mahd sai malamai daga cikin malaman ilmul kalam suka tafi zuwa ga cewa kafin samai da kasa babu wata halitta da Allah yayi Allah ya halicce su ne daga zero daga babu komai wa qala akharuna bal kana qabla as-samawati wal-ardi makhluqatun ukhra wasu malamai suka ce a'a kafin samai da kasa akwai wasu ababen halittu li qaulihi ta'ala wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' Allah ya halicci samai da kasa a cikin kwanaki bakwai kamar da fara cikin sura Yunus yace kuma kafin nan al-arshin shi nan wa kana ay qabla khalqihi as-samawati wal-ardha wa fi hadisi Imran ibn Husayn kama sayati kana Allahu wa lam yakun qablahu shay'un wa kana 'arshuhu 'alal ma'i wa kataba fi dhikri kulli shay'in thumma khalaqa as-samawati wal-ardh cikin hadisi Imran ibn Husayn wanda zai zo anan gaba malam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya kasance tun babu komai sannan al-arshin shi a wannan lokaci yana kan ruwa ne sannan Allah ya rubuta komai a cikin adh-dhikr adh-dhikr shi ne lawul mahfuz kamar yadda muka ambata a jiya da Allah yake cewa wa laqad katamna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikr adh-dhikr shi ne wannan littafi kyautacce a wurin Allah ummul kitab Allah ya halicci sammai da ƙasa daga baya wa qala al imam ahmad ibn hanbal haddathana bahz qala haddathana hammad ibn salama haddathana abu ya'la ibn ata'in an waqi' ibn hadath an ammihi abi razin laqit ibn amir al uqayli annahu qala ya rasul allah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as samawati wal ard wannan sahabiyyin tambayi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo allah a ina allah mu yake kafin halittar sammai da ƙasa qalat kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu aw yace allah yana cikin wani sararin samaniya ne wanda ƙasan shi babu komai saman shi babu komai thumma khalaqa 'arshahu 'ala al-ma'i sannan ya halicci ainihin wato al-arshin sa akan ruwa rawahu an yazid ibn harun an hammad ibn salama bihi walabduhu lafazin da aka aiwato ta hanyar wato yazid din cewa aina ma aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu ina allah yake kafin halitta halittunsa wa baqihi sawa'un sauran iri daya ne wa akhrajahu at-tirmidhi an ahmad ibn mani wa ibn maja an abi bakr ibn abi shayba wa muhammad ibn sabbah salasatuhum an yazid ibn harun wa qala at-tirmidhi hasan malan yace wa ikhtalafa ha'ula'i fi ayyuha khalaqa awwala sai kuma suka sake yin sabani cewa a cikin halittun me aka fara halitta farko fa qala qa'iluna khalaqal kalma qabla hadhihi al-ashya'i kullah Allah ya halicci alqalami kafin dukkan waɗannan kafin sammai da ƙasa kafin al'arshi kafin kaza wa hadha huwa ikhtiyaru ibn jarir wannan shine zaɓin ibn jarir al-tabari abin mamaki kuma ibn jarir ya ruwaito duk waɗannan hadisan da zaka zo ka zaka ibn hajirin ya maimai da martani cewa to hadisan da ka kawo dai ba sa nuna haka ya kai ibn jarir wa ibn al-jawzi wa ghayruhuma wa ghayrihima wa qala ibn jarir wa ba'da al-qalami as-sahabur raqiq bayan al-qalami sai kuma aka halicci cloud sararin sama wa hatajju bil hadith alladhi rawahu al-imam ahmad wa abu daud wa tirmidhi an ubadah ibn samit wannan hadisan nan radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna awwala khalqi llahi al-qalam hadha hadisin da muka ainihin karanta an shine hujjarsu fa in awwala khalqi llahi al-qalam thumma qala lahu uktub sanna allah ya ce mishi rubuta fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah sai ya halici sai ya rubuta duk abin da zai faru daga wannan lokaci zuwa al-qiyama lam ahmada wa qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun gharib sai ya ce wallazi alayhi al-jumhur fima naqalahu al-hafiz abu al-ala al-hamadani wa ghayruhu anna al-arsh makhluqun qabla dhalika to kaji magana abinda mafi yawan malamai suke akai shine cewa lallai al-arshi an halice shi kafin lokacin halittar al-qalam wa hadha alladhi rawahu ibn jarir kuma wannan shine abinda ibn jarir din ya rawaito shi ma min tariqi dhahab an ibn abbas kama dalla ala dhalika al-hadith alladhi rawahu muslim fi sahih kamar yadda kuma hadisin da ke cikin sahih muslim shi ma yazo da haka haythu qala yayin da muslim yace haddathani abu qayyim ahmad ibn amr ibn abdullah ibn amr ibn sarih qala haddathana ibn wahab qala akhbarani abu hanin al-khawlani an abi abdurrahman al-jiyali an abdullah ibn amr ibn al-as qala abla ila amr dan as yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana Allah ya rubuta kaddara abin da zai faru ga bayi tun kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara 50,000 qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa arshu alal ma al-arshin Allah yana kan ruwa qalu fa hadha at-taqdiru huwa fi kitabatihi bil qalam al maqadir suka ce fa hadha at-taqdiru wannan lissafin huwa kitabatuhu wato kaddarawa da aka yi na rubutawa bil qalamil maqadir Allah ya sa aka rubuta dukkanin kaddarori aka rubuta su da alqalami wa qaddalla hadha alhadithu anna dhalika ba'da khalqil arsh kaga hadisin ya bayyana karar cewa wannan rubutun an yi shi ne bayan halitta arsh domin cewa kataballahu maqadir alkhalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard a rubuta kaddarori kafin sammai da ƙasa al-arshi fa tun lokacin yana nan shi sai ya ce wa arshu alal mai wannan lokacin da ake wannan rubutu al-arshin Allah yana karuwa فثبت تقديم الأرش على القلم الذي كتب به المقادير كاغونا يا تبتد دا غباتر دا حلتا الأرش أكن أينهم القلم واندا أكا يربطو دش كما ذهب إلى ذلك الجماهير كما إذا ما في يوم معلمي سكا تفي أكي تو يضعي دا ونن حديثي دا يبينا كارلش كما تشوى القلمين فرقو سيتي ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم sai a fassara hadisin alƙalami a matsayin cewa shi yana matsayin farkon halittu ne a wannan duniya wa yu'ayyidu hadha ma rawahu al-bukhari an imran ibn husayn qala ahlu al-yaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imran ibn husayn yaro ta cewa kamar yake cikin sahih al-bukhari cewa mutanen ƙasar yaman suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ji ina ka ina tafaqqaha fi din ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun zo wurin ka ne dan mu koyi addini wal nas'alaka an awwal hadha al amr dan mu tambaye ka kuma menene farkon wannan halitta ta duniya fa qala kana allah wa lam yakun shay'un qabla allah ya kasance tun babu komai kafin shi babu komai sai shi wa fi riwayatin ma wato lam yakun shay'un qablahu ko lam yakun shay'un ma wa fi riwayatin ghayru wato lam yakun shay'un ghayru وكان عرشه على الماء الأرش يا كسانتي هنا قروة وكتب في الذكر كل شيء الله يربط أتكي لتاف ليكي أجي وقومي لقومي وخلق السماوات والأرض سننكم سيها لتسمى لكسا وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض سنن أكا لتسمى لكسا فسألوه أن ابتداء الأرض كذا سنتم بيشي أن ابتداء خلق السماوات والأرض sun tambaye shi ne game da fara halittar samai da ƙasa walihaza qalu da haka suka ce mushi ji inaka nas'aluka an awwal hadha al-amri fa ajabahum amma sa'alu faqat suka ce muna so mu tambaya ne game da farko mana al-amri shine ba su amsa akan abin da suka tambaya kadai walihaza lam yukhbirhum bi khalqi al-arsh kama akhbara bihi fi hadisi abi razil al-mutaqaddim da haka gabe ba su wancan amsa irin yadda ya bayar a wancan hadisin wa qala ibn jarir wa qala ibn jarir wa qala akharuna bal khalaqa Allah azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsh wasu kuma suka ce ai sai da aka ma fara halittar ruwa sannan aka halitta al-arsh rawahu as-siddi an abi malik wa an abi salih an ibn abbas wa an murra an ibn mas'ud wa an nas min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwayi duka za ga ibn hajar ya bibiyi sawun su kuma ya tabbatar da cewa ruwayi ne tabbatattu qalu suka ce inna allah kana arshuhu alal ma ai al arshin allah ya kasance akan ruwa wa lam yakhluq shay'an ghayra ma khalaqa qabla al ma allah bai halicci wani abu ba kafin abin da ya halitta banda ruwa wa haka ibn jarir an muhammad ibn isaak annahu qala awwalu ma khalaqa allah azza wa jalla an nura wa dhulma abinda allah ya fara halitta shine haske da duhu kuma mayyaza bainahuma sannan Allah ya bambance su kamar yadda suke a bambance faj'ala adh-dhulmata laylan aswada mudhlaman sai Allah ya sanya duhu ya zama shine dare da yadda kake ganin shi da duhun nan waj'ala an-nura naharan mudhi'an mubsara ya sanya kuma rana haske ya zama shine rana wanda ake gani da haskenta wato hasken wuni qala ibn jarir yace wa qad qila innal ladhi khalaqa rabbuna بعد القلم الكرسي akace abinda Allah ya halitta bayan alqalami shine kursiyinsa thumma khalaqa ba'da al-kursi al-arsha sannan kuma ya halicci ainihin wato kursi al-arshi bayan kursi thumma khalaqa ba'da dhalika al-hawa'a wadh-dhulma sannan ya halicci iska da duhu thumma khalaqa al-ma'a sannan ya halicci ainihin ruwa fawada arshahu ala al-ma'i yasanya al-arshi shi akan ruwa والله سبحانه وتعالى اعلم شي الله ubangiji shine mafi sanin dai wannan ita ce khulasar maganganun da ainihin malamai suka fada game da badul khalqi me abinda Allah ya fara halitta kamar yadda muka ji kuma gashi nan zamu iya karantawa dan na sa mana wannan abin nan yar handa din a cikin group din class din zamu ga cewa abinda yake tabbatacce shine Allah ya fara yin wasu halittu kafin halittar ainihin alqalam sune daga cikin su akwai al'arshi daga cikin su akwai ruwa daga cikin su akwai haske da duhu daga cikin su akwai ainihin wato kursi amma duk waɗannan halittun ba su da alaƙa da wannan duniyar ba su da alaƙa da halittun da Allah ya tsara na duniya da Allah ya tashi halittar duniya wato aka ce duniya ana nufin sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su to da Allah ya tashi halittar su ne Allah ya fara halittar alƙalami ya kuma umurce shi ya rubuta abubuwan da za su faru gabaki ɗaya a cikin wannan halitta za ta biyo baya ita ce halittar duniya da sama da ƙasa da abin da ke cikinsu sannan sai kuma Allah ya halicci waɗannan halittu a cikin kwanaki shida kamar yadda muka ce to wannan shi ne tafsirin abubuwan kuma wajibi ne musulmi ya yi imani da duka waɗannan ya yi imani da waɗannan abubuwa yadda suka zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wai kana so sai ka yi challenge ko sai ka gano ko kuwa wani abu ba sannan kai watsi kuma da abin da wasu suke faɗa waɗanda ba Allah ba ne ya faɗa kamar maganganu irin na masu aqidar Darwinism masu evolution na duniya da masu maganganu iri daban-daban ga sunan masu warin zindiƙanci da kafirci su kansu turawan da waɗanda suke masu bincike a kimiyya sun gama gano cewa waɗannan maganganu akwai tifka da warwara a cikinsu akwai shiga hurumin Allah a cikinsu domin ilimi ne na ƙaddara ilimi ne na gaibi Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana shi ga al'umma ba bai bayyana shi da sai iya abubuwan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko Allah ya faɗa a cikin alqur'ani abin da yake so da musulmi kullum ya zama mai sallamawa ne ga nasoshi da imani da su wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nema daga gare ka ba wai challenging ɗinsu da tunanin cewa sai ka gano ina wani hole yake a cikinsu ko wani gibi ko wata na ƙasa Allah ubangiji ya sa mu dace to wannan a takaice kenan kwarai da gaske za a yi komawa littafin na Ibn Kathir mujalladin shi na farko da farko littafin mujalladin shi na farko kafin ka wuce shafin goma ban rike nan ba shafin bane saboda na yi extracting ne saboda dare da ya kure min lokaci ya kure min ba da gana ɗaukar littafin daga library ba sannan kuma da littafin Ibn Hajar shi ne Fathul Bari a cikin mujalladin shi na shida a inda Al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabu Bada'ul Khalqi ya kawo wannan hadisi mu'allaq Ibn Hajar ya mushi sharhi kuma ya ambaci maganganu kwatankwacin waɗanda muka ji a nan insha Allah wallahu ta'ala a'lam to sai mu koma cikin littafin da yace bab thawabu man yad'u ila khair wa iqabu man yad'u ila sharr babun da ke bayani akan ladan mutumin da ke kiran mutane zuwa ga aikata alkhair da kuma zunubin mutumin da ke kiran mutane zuwa ga aikata sharri ka zama wato agent na wani aikin alkhairi to kana da ladan kanka da kuma ladan mutanen da suka bi ka akan wannan alkhairin ka zama agent na kawo aikin sharri a cikin mutane to kana da zunubin kanka na yin wannan sharrin da kuma zunubin mutanen da suka bi ka akan wannan sharrin qala hadathana Abubakar ibn Abi Shayba qala hadathana Abu Muawiya al-Layth an Bashir ibn Nahik an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من داء يدعو إلى شيء إلا وقف يوم وقف له يوم القيامة. يسألك كونه إسنادي نه إن وندي سابق كونه دعى مال من شأو بكر تنجرا أبو شيبة دعى أبو معاوية الضرير شين محمد ابن خارب ابن خازم أمين. وندا من شأن رواية الضرير شأو ندا تاج رسول الله شكرا تأذين جسر إن دبير مال مين تكمل على من قصر كوفة دعى أنا تومشي دمرج أنشي الله يغفر تامشي daga Layth huwa ibn Abi Sulaym wanda saduqun ne illa annahu ikhtalata wa lam yatamayyiz hadithuhu kamar yadda malamai suke fada sai zama ya cancanci a yi watsi da hadisan su da wannan isnadi ne mai rauni saboda wannan mas'ala an Bashir ibn Nahik daga Bashir ibn Nahik wanda yake riwaya daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu qala Abu Hurairah yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ma min da'in yad'u ila shay'in babu wani mai kira zuwa ga wani abu illa waqifa lahu yawmal qiyama sai an dakatar da shi an mishi lissafin wannan aikin ranar alkiyama duk abin da ka kira mutane zuwa gare shi sai an maka lissafi da shi illa da ne yana cikin aikin ka idan zunubi ma yana cikin aikin ka haka wannan yake nuna hadarin ka kira mutane zuwa ga sabanin gaskiya duk yadda kake ganin za ta yi maka wato za ta yi sabi maka wani purpose na rayuwa to wajibi ne a matsayinka na musulmi ka kira ka nisanci kiran mutane zuwa ga bata don haka wajibi ne zama abin da ka kira mutane akan shi kuma kana da ilimi akan sa kuma kana da ilimi akan gaskiya ne, sannan kuma kana da ilimi akan ya dace da abin da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take akai. Kar ka kirayi mutane akan jahilci, koda gaskiya ce abin da kake so ka kira su, amma in baka da ilimi akan ta, to akwai tendencin ka zama da su daga kan gaskiya baka sani ba. Ma'ana za kana so ka kira mutane zuwa ga tauhidi, zuwa ga shari'a, zuwa ga bautar Allah, zuwa ga ayyukan kirki, amma sai zama kai baka da wannan ilimin wannan karatun, to ƙarshe za ka je garin hamaka ka zama da su daga tafarki, wanda akwai tafarki da dama na ƙarna da haka ya faru. Masu kira zuwa ga tafarkin asali sun nufaci alheri, sannan ko kuma ya zama wato ka gina karantarwarka akan ra'ayoyi naka, ko da kana da ilimi amma ka gina ne akan ra'ayoyinka ko ra'ayoyin wasunka wanda suka wannanci asalin sunna. Kaga wannan shi ya kafa ɗariƙu. Asali masu kafa ɗariƙu suna kira mutane ne zuwa ga hailala da tasbihi da salati da gyaran zukata da neman yarda Allah da neman kusanci zuwa gare shi, wanda duk waɗannan mabadi ne masu kyau. Amma me kun su gina su akan abin da nassoshin Alƙur'ani da sunna suka zo da shi, sai suka gina shi akan ra'ayoyinsu ko ra'ayoyin wasunsu ko ra'ayoyin wasu wanda suke girmamawa. Da haka sai suka tike zuwa karantar da mutane sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah suke nufi da gyaran zuciya, sabanin abin da suke nufi da haila da salati da makamantansu. Sannan mutum ya zama cewa yana da ainihin wato alqas, daidaituwa akan al'amarin kiransa, kamar yadda muka ji a wasu hadisai da suka gabata a baya. In ba haka ba ana iya samun matsala babba. Shi sa Allah yake cewa wa min awzaril ladina yudillunahum bighayri ilm, za a ninka musu zunubai tare da zunuban mutanen da kabatar ba tare da ilimi ba. Yudillunahum bighayri ilm, sun kira su da jahilci, sun kira su da sabanin ilimi suka batar da su, to za a ninka musu zunuban. Wannan yana nuna haɗari ƙwarai da gaske jama'a na wato kira zuwa ga wani abu sabanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk yadda yake burge ka, duk yadda kake ganin yana da kyau, duk yadda kake ganin ana yayin sa, wajibi ne ka guje shi dan ba mafita bace ba alkhairi bane. Qala hadathana ibn Humayd, qala hadathana Jarir ibn Abi Hazim an al-Qasim ibn Abd al-Rahman an abihi qala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه لم ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامه شيئا. وانا حديثي إسناد شياذ ودا وتا مسألة ودا الشيخ الألباني ياي إشارة إزواغ ريتا أتكن ذلال الجنة shi ne muka kalli isnadin kamar yadda ya zo cewa daga Ibn Humayd. To wane ne Ibn Humayd? Shi a Shekul Albani sai ya tafi zuwa ga cewa Ibn Humayd Muhammad ne Ibn Humayd Ibn Hibban Ibn Habban ne. Muhammad Ibn Humayd Ibn Habban. Amma a zahiri wannan wato wahami ne ya samu a Shekul Albani, Allah ya gafarta mishi, domin wannan Ibn Humayd malamin Ibn Abi Asim da ake cewa Ibn Humayd mun ji shi a baya, shine Yaqub Ibn Humayd Ibn Kasim. Kuma daga cikin malamansa akwai Jarir Ibn Abi Hazim. Haka Juwaybira ya yi wannan istidraki ga Shekul Albani. Da haka Shekul Albani da ya gina wannan bayani, shi sa sai yake cewa hadhal isnadu gharibun jiddan al Abi Huraira. Wannan isnadi ne mai ban mamaki kwarai, baƙon isnadi ne kwarai, ba a saba jin shi ba daga Abu Huraira. يتي وإن ما يطرف عنه من طريق الآلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عنه به إسناد أبو هريرة الأكسني إرم ونن شيني تاني الآلاء عن عبد الرحمن دك بابنسا زواغ أبو هريرة كمين دي كتكين صحيح مسلم دي سورة السنة سنن بايغا ابن كاسب واتو شي جرير ابن أبي حازم sai akai tunanin cewa kuma Jarir ibn Abi Hazim din shi kansa wato tashifi ne, ya kamata ya zama Jarir ne ibn Abdul Hamid Abbabbi, Jarir ne ibn Abdul Hamid Babbi. To wannan ta yiwu ya zama kuskure ne na masu rubutu, amma dai Jarir ibn Abi Hazim shi ma yana daga cikin malaman Al-Qasim ibn Abdul Rahman. Al-Qasim ibn Abdul Rahman daga baban shi daga Abu Huraira, Allah ubangiji ya kara masa yadda, yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi alaihi salatu wasallam ya ce man da'a ila hudan wanda ya kira mutane zuwa ga wata shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ajri man tabau yana da lada irin ladan duka waɗanda suka bi shi lam yunqas min ujurihim shay'a ba daga ladan su za a diba a bashi ba ba percentage za a bashi a cikin ladan su a za a bashi lada ne amma irin nasu ma'ana idan wannan aiki da ya kira su zuwa gare shi na alkhairi suka aikata shi to irin ladan da suka cancanta irin shi shi ma ya cancanta za a bashi wa man da'a ila dalala wanda ya kira mutane zuwa ga bata ya kira su zuwa ga wata wani aqida ta bata zuwa ga bid'a ta ainihin kodai shi'anci ko khawarijanci ko qadariyanci ko mu'tazilanci ko duk wata bata daga cikin bata da aka sani a cikin aqida ka zo ka dasa ta cikin mutane ka kira su zuwa gare ta su amsa maka to zunubin da za a ba su ga baki daya za a ninka maka irin shi in mutum dubu ne duk zunubin na mutum dubu za a tara maka irin shi la yunqasu min asamihim shay'a ba za a rage daga cikin zunuban su ba ko kadan asalin hadisin yana cikin sahih muslim haka nan al-imam abu dauda da tirmizi da ad-darimi sun rawaito shi da ahmad ibn hanbal da ibn shibbana dukkanin su ta waccan hanya ta al-ala ibn abdurrahman daga baban shi zuwa ga abu huraira haka nan ibn majah ya rawaito shi ta a cikin muqaddimar wato sunan din sa ta hanya abdul aziz ibn abi hazim zuwa ga al-ala daga baban shi daga ainihin abu huraira radiyallahu an abi hurairata wa arda الإمام النووي دي ابو شرح وانا حديثي اجكم المنهاج بشرح سيد مسلم بن الحجاج يكي تشوى وانا حديثي ينا نونا مستحب بنشن سن فيه استهباب سن الأمور الحسرة مستحب بنشن سنة تكاوى وابو بوا يتشو كما سنة تاوى بينكم كاوى ابو الساب واندى باعتبا سنشن حتى راية وانا ابو واندى كداما سنة لي اقويش كراية شن shi wannan cikin kawo sunna ma'ana ka zo ka tarar da al'umma ba sa yin wani abu daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne tabbata sunna kai kuma kai aikin dauda hankalin su zuwa cikin wannan sunna sunna ta qiyamul layl sunna ta karantar da alqur'ani mai girma sunna ta haddace shi sunna ta yin sallah kwatanta sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta ziyarar makabarta sunna ta yin jana'iza irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar mata su dinga lullube jikin su sunna karantar da iya mata ga sanan sunnoni ne daban-daban sai kaga wato dole kai gibda ga irin malamai na sunna da suka rayuwa na abuwa a zamanin nan mabambanta wani irin lada suke samu sunnar ainihin rayi masallatai da karantawa da sauransu sannan kuma har ila yau yace yana daga cikin abin da za a kalla anan wato mutum ya iya kawo mutane wani abu a cikin rayuwa wanda zai amfane su zai amfane su a addinance ko zai amfane su a rayuwa mu kiyaye shi annabi ya ce ne man da'a ila hudan kaga bi ce da'a ila bid'atin dan wasu suna sakin magana sai ce to ai wannan yana cewa akwai bid'a hasa kaga shi ya ce hudan ita ko bid'a ya kiyata da suna dalala wa kulli bid'atin dalala daka babu yadda za a shiga cikin hudan shari'a wannan sai in abin da ya dace kenan da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali shine zai samu wannan tafarkin a cikin rayuwar mutane ka kawo musu wani abu da zai amfane su a matsayin su na al'umma ka zo ka gina musu makaranta ka kafa musu wani tsari na taimakon kai da kai ko tsari na wayar da kai ko tsari na kawo musu mafita game da wasu matsalolin su ko kuma ka raye wani abu na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da an manta da ita ta zama abin jin labari kawai ta zama wata bakuwa ba a san da ita ba ka zo ka samu gari babu wanda ya iya koda juzu amma ka kafa musu makaranta ka ɗebi ƴaƴan shi ka karantar da su a wayi gari sun haifar da alarmomi da mahaddata alqur'ani da wanda suka iya qira'at da wanda suka iya tafsirin alqur'ani bayan shekara 15-20 to duk alkhairin da zai yaɗa a wannan ainihin wato yanki na alqur'ani to kana da wannan ladan ka zo ka tarar da mutane ba su san fassara alqur'ani ba ka zo ka zauna ka karanta da su fassara alqur'ani ka koya musu ibada ba su iya ba ka zo ka tarar da anguwa ko wani gari ko wani ƙauye mata ba sa yin sallah ba sa wankan haila ba su san wankan janaba ba ana samun wankan cikin al'umma musulmai musamman a ƙauyuka da inda ake da karancin sanin addini ka zauna ka karantar da su koya musu wannan wadannan ayyuka ne jama'a na samun lada wanda yake yana da kama da sadaqatul jariya ladanka zai ci gaba da wanzuwa matukar wadannan bayi suna ci gaba da wannan ayyuka amma zaka ga mutane ba su damu da irin wannan ayyuka ba sun fi damuwa da ayyuka wanda suke a cikin su akwai riya akwai sum'a akwai rikici akwai musu da zayayya akwai takala fada da sauransu mutane sun fi damuwa da wannan wanda yake a cikin burane da buraren da ake da ganin cewa an yi za a samu abin duniya nan kusa sannan hadisin na nuna haramcin Ibn Nawawi ya ambata yace yana nuna tahrimu sannil umuri sayyi'a haramcin wato kawo mutane munanan abubuwa a cikin rayuwarsu ka zo ka tarar da mutane suna rayuwa ka kirkiro musu wani sabon abu na barna ka shigo da shi ka kirkiro musu wata barna da ba su santa ba kaga mutum ya zo kawai cikin angon musulmai ya kafa gidan kallon kwallo ko gidan kallon drama ko gidan yin chacha bed naija ko gidan shan shisha ko gidan shan giya ko chacha wata barna wanda da ba sa samu sukuni ko wurin da za su je su ci ka zo ka kawo musu ta ka zo ka kawo musu abin da da ba a san shi ba ka zo ka kirkiro wani sabon salo na wani biki na wani lalata ko wani iya shege wanda da ba a san shi ba to ka sani duk wanda yayi wannan barna ba kana da zunubi a kan shi ko ka je kasar waje China ko Jamus ko America ka gano wani shedanci kai ka shigo da musulmai shi kasar su ko ka je ka saro wasu kayan barna wani nau'in sutura ko wani nau'in ababan lalata da ke shege ka zo kana sai da su a cikin mutane ka zo kana sai da su a kantinka ko supermarket dinka ko shagon sana'arka ko ka je ka gayyato barna da shedanci ka zo ka dinga nuna su a kan social media ko ka hau da su kan YouTube mutane suna yi accession din su da ba su san da su ba duk wani yana da cikin hanyoyin ya haɗa barna a cikin mutane to ka sani duk wanda ya subscribe to wannan barnar to kai ne limamin shi na barna ranar alkiyama kai ne limamin da muka ga annabi ya ce sai an tsai da kai akan wannan abin sai a maka tuhuma akan shi da ka wani ya nuna haddari kwarai da gaske akan abubuwan da muke daukar su for granted na yada barna na yada abin da ba mu san asalin shi ba yada labarai marasa asali marasa inganci yada abubuwan da suke zama fitintunu daga baya yanzu irin abin da ya da a cikin mutane na irin wannan badala da ake da sunan bikin aure wanda watakila ma ba za mu yi tuna waye ya fara yi a Najeriya ba ko waye ya fara yi a Zaria ko Kano ko Sokoto waye ke kiro mutanen kasar nan cewa an zai biki sai an zo ga ango ga amarya ga baban shi ga babanta ga mamanta ga kowa da kowa kowa ta zo tumbur kamar kasiyatun ayatun da annabi yake fada amarya ta tawo ga ta nan kamar an siyo dankali ga ta nan tumbur haka za ta tawo ta zo a gaban mutane su rawa ya rungume ta ya sumbance ta su rawa su juya a sa musu kuɗi baba shi ta zo kan stage ita ma ta rawa baba ta zo kan stage ta rawa wani irin bala'i ne wannan jama'a duka kuma musulmai ne suke yin wannan wane ne wanda ya fara kawo musulmi wannan barna a cikin al'ummar mu domin ku kuma shekara 25 30 baya ba za ka samu tarihin an taba yin irin wannan abu a kasashen mu ba daga baya ka zo ka kawo su to da haka dole kuma aka bi tarihi a kowanne ya fara kawo su wanda duk ya fara kawo waɗannan abubuwa to sai ya tuba fa ma Allah in ba haka ba wannan hadisin na kan irin shi ga sunan barna iri daban-daban kullum a ta ƙara musu style kuma suna ƙara samun rawaj suna ƙara samun popularity a cikin mutane tun da ƴan gayu ne kawai suke yanzu daga su ma usare suna ƙoƙarin su dinga dan ƙoƙarin suna dan musuluntar da wannan fasikancin yana dan shiga cikin harkar su Allah shi kenan malam ya ce babu mai ma yutba'ul mu'minu alayhi babun da ke bayani akan abinda mu'mini yake wayan gari ya zama dabi'ar sa ce haka yake qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana waqi'un an al-a'mash qala hudithu an abi umamata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yutba'ul mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyana wal kadhib wannan hadisi ne sahihi duk da yake isnadin kamar da muke gani akwai inkidai karara a kansa tsakankanin al-a'mash da abu umamata a'mash ya ce hudithu an bani labari ta wannan inkidai amma abin nan ya ruwaito shi ibnu abi shayba a cikin musannaf ya ruwaito shi haka ahmad ibnu hanbal a cikin musnad ya ruwaito shi da wasu wurare da aka samu wato isnadin ya zo ya cika da haka hadisin ya tabbata insha Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yutubul mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyana wal kadhib. Mu'mini ana dabi'antar da shi akan komai, za a samu mu'mini da ta dabi'a wanda ta riga ta zame masa jiki, kamar a same shi malalaci ko mai kasala ko mai yawan surutu ko mai sakin baki, duk wasu dabi'u dai waɗanda asali ba su dace da shi ba, ana iya samun shi da su. Kamar a same shi ma marowaci, duk an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin riwayar Muslim, mu'mini na iya zama marowaci, ce yana iya zama marowaci, mu'mini na iya zama maƙarin matsoraci, ce yana iya zama matsoraci. Aka ce to ƙarya fa, nabi cewa mu'mini bai zama maƙarici, a ce dai a waye gari mutum ya zama ƙarya ta zama ɗabi'arsa, inda wato bai ma sanin yayi yana yin ta unconsciously. Aka ce abu ɗabi'a ka wanda kawai ya zama maka jibiliya, ya zama second to your nature. Misali yanzu idan mutum yana da ina ba sai yayi niyya ba zai, kaga ɗabi'arsa ce. Idan mutum gurguru yana ɗingishi ba sai yayi niyya ɗingishi ba, da ya miƙe kawai zai ɗingisa. Idan mutum mai yawan wato surutu ne, duk inda ya je za a ji surutun, duk inda ya zauna mota aka shiga daga nan zuwa makarfi sai an gane cewa kai wannan ya cika surutu, kaga dai wuce minti 20 matafiya halaku, to amma sai an gane surutun shi. To wannan shine ɗabi'ar da Allah yake ɗabi'antar da mutane a kai. Amma da khiyana, ha'inci da ƙarya, to wannan ba ɗabi'un mumini ba ne. Duk wanda ka ga ya ɗabi'anci da su, to ya kama hanyar fita daga cikin sahun muminai zuwa sahun munafukai. Ko mun gani duk wanda ya zama ƙarya, idza haddasa kazaba wa idza atmina khana, to wannan ana magana akan nifaq ne al'amali, amma ba wai nifaqul itiqadi ba. Sai dai kamar da Ibn Qayyim ya faɗa a wurare daban-daban cikin tafsirinsa, kamar cikin ainihin Miftahu Darus Sa'ada, cewa wannan nifaqul amali wata gada ce da ke gangarawa da mutum zuwa ga nifaqul itiqadi. Za ka kai ƙoƙari kai musulmi ka nisanci ha'inci. To menene ha'inci? Shine wato abinda aka amince da kai a kan shi, ka aikata sabanin abinda wannan amincewa take hukuntawa. An amince da kai akan aure, an amince da kai akan wani aiki ko wani office ko wata harka ko wata amana ko wani sirri, duk abinda aka baka amanarsa, aka amince da kai aka baka, ka zama kana kane yana under custody ɗinka, kamar abin material ne, abin ajewa ne, ko intellectual output ne, ko wata magana ce, ko wani system ne, ko wani tsari, ya zama dai kai ne custodian na wannan abu. Sai ka aiwatar da abu sabanin abin da wannan amincin ke hukuntawa, sabanin abin da ake expecting daga gare ka matsayin amincice. Wannan shine definition na khiyana. Ƙarya kuma mun sani shine faɗan abin da yake ba haka ya faru ba, ba haka ba ne. To waɗannan ɗabi'u guda biyu wajibi ne mumini ya ƙoƙari ya dinga ma kanshi muhasaba, kai ya faɗa cikinsu, domin wato wani santsi ne da ke zamar da musulmi ya fitar da shi daga ainihin babi na imani. Allah ka tsaye. Qala hadathana Khalid ibn Muhammad ibn Abi Makhlad al-Wasiti, qala hadathana Qurratu ibn Isa, hadathana Ubaydullah ibn al-Walid al-Muharib ibn Dithar, an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutba'ul mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyana wal-kadhib. Daga Khalid ibn Muhammad ibn Abi Makhlad al-Wasiti, daga Qurra ibn Isa Abu Isma'il al-Wasiti. Qurra dinnan Ibn Isa Shukul Albani yake cewa ban san shi, shi kuma yake haddathana Ubaydullah ibn al-Walid. Ubaydullah ibn al-Walid al-Wisati da'ifi ne, Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisin sa, amma malamai suna cewa yana da rauni, da haka wannan isnadin shi ma akwai rauni tare da shi. An Muharib ibn Dithar as-Sadusi, alƙalin ƙasar Kufa, wannan shi malami ne fiqa min as-siqat, daga cikin darul jama'a tabi'i ne, yana riwaya daga Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yutba'ul mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyana wal kadhib, kamar yadda muka ji a wacce riwaya. Wannan ita ce riwaya Imam Tabarani da kuma Abu Ya'la a cikin musnadinsa, da Al-Bazzar kamar yadda ke cikin Kashf al-Istar. Dan haka Al-Haythami a cikin Majmu' al-Zawaid yake cewa rawahu Al-Bazzar wa Abu Ya'la wa rijaluhu rijalus sahih. Qala Abu Bakr, malam Abu Bakr ibn Abi Asim ne yace, wa an Mu'adh ibn Jabal, wannan riwaya akwai ta ma daga Mu'adh ɗan Jabal, wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Hakim da ainihin waninsa, ita ma isnadinta yana da rauni saboda Abdullahi dan Amir al-Aslami wa Auf ibn Malik da kuma riwaya Auf ibn Malik anan Nabi sallallahu alaihi wasallama wata gudu lafazin addu'a cewa annabi ya ce musu ku nemi Allah ya tsare ku daga kaza sai shi ma ya addu'a ya ce na'uzu billahi min tama'in yahdi ila qaba'in Allah muna neman ka tsare mu daga kwadayi wanda zai ja mu zuwa ga mu zama masu mummunan dabi'a kwadayi mabudin wahala da bawo shi ke cewa ko wannan ma riwaya kabarani ce da Bukhari a cikin at-tarikh insa da ainihin wato wannan su riwaya ce take da'if ya Sheikhul Albani a cikin sunan da'ifa lamba hadisi na 1373 ya tattauna akan rauninta قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا مزاحم ابن العوار كان ابراهيم بن الحجاج السامي كنم daga cikin rijalul nasa'i ne kadai wannan ya rusu ka 231 shi kuma yace daga muzahim ibn al-awam ibn muzahim al-qaisi wanda shi ma majhuli ne ko kace masturi ibn hibban ne kadai ya ambace shi cikin as-sikat anil auza'i abdurrahman ibn amr anil zuhri muhammad ibn muslim ibn shahab an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ala sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace ya rasulullah qulna ya rasulullah mun ce ya manzon allah الخيل تنزق بنا في آثار القول كأن مسيرنا في هذا الكتاب السابق قال نعم في كتابي يا من الله دواكم سنا بيدم ساوم متانا كمر كاتي واتوانا أبني رمتاتي على تاب القدرة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي قريبا يا دو مغانا لي أكن قدرة زي من بابك ديوا جماعة أكن قدرة سنا من حديثي wata kila sai an karanta hadisi sun kusa 100 nan gaba akan kaddara din nan saboda muhimmancin mas'alar shi yasa ba za mu yi ta kutsawa ba abinda ya ambata za mu ambata abinda ta kama na ta'aliki sai ai ta'aliki akai yadda yake wannan riwaya ce da'ifiya amma dai ma'anarta ishara zuwa ga hatta gudu da abin hawanka yake da inda yake bi da kai da ramukan da kake takawa da inda kake tsayawa da komai duka wani abu ne rubutacce a cikin zafin kaddara kai hatta tunanin da kake yi da cewa kake yi duk mutu duka an rubuta shi a cikin kaddara babu wani abu da yake cikin kaddara Allah ina fata mun gane za mu saurara a nan saboda kullun lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh